أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin dake cikin asibitin koyarwa na garin Azare dake jihar Bauchi tarayyar Najeriya wannan majalisi majalisi ne da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan shine majalisi na 73 a wannan yammaci na juma'a 30 ga watan rabi'ul akhir hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda yake daidai da 1 ga watan nubamba na shekara ta 2024 idan ba a mance ba har yanzu dai muna karatu a cikin al-iza'u babin da yake magana kan nau'ukan cutarwa da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yayin da ya bayyana da'awarsa dangane da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta da kuma dawowa daga bautan wani Allah subhanahu wa ta'ala abun da ya zamanto ya watsu ya shahara a cikin garin Makka to a wannan babi mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin yayi ta kawo mana misalai na irin cutarwar da mushrikai musamman masu fada aji daga cikin su madaukakansu suka yi ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cutarwa ko na aiki a aikace a cutar da manzon Allah a aikace ta yadda za a yi masa abun da za a cutar da shi a gangan jikinsa ko kuma a cutar da shi da fatar baka na maganganu da za a faɗa wanda suke kunshe da cin mutunci ko tozartarwa ko kushewa ko aibantawa ko kuma ƙaryata shi da ƙaryata abin da ya zo da shi waɗannan duka nau'uka ne na cutarwa da mushrikan Makka musamman manya daga cikinsu madaukaka daga cikinsu suka yi ta fiskantar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wanda muke bayani a kansa kan kalar cutarwar da ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ɗaya daga cikin manya masu fada aji na Quraishawa wato Al-Walid ibn al-Mughira babban Abu Jahal wannan mutumi kamar yadda muka karanta a makonni biyu da suka gabata ya saurari alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake mutum ne wanda yake da basira kuma yana da fasaha yana da fahimta to alqur'anin nan da ya saurara sai ya fahimci cewar wannan fa bai yi kama da maganar mutum ba, kuma bai yi kama da maganar aljan ba, dube da yadda yake a tsare da kuma yadda ya kunshi fasaha da yadda yake da daɗin sauraro. To wannan mutumi Al-Walid bin Al-Mughira sai ya yabo da shaida kyakkyawa wa Al-Qur'ani, wannan duk mun karanta a makonni biyu da suka gabata. To wannan yabo da shaida kyakkyawa da yi wa Al-Qur'ani, sai ya sanya tsoro a zukatan Quraishawan Makka, sai suke ga kamar ma fa ya musulunta fa, kamar ma ya shiga addinin musulunci. Kuma idan ya shiga addinin musulunci, adadi mai yawa za su shiga a sababin haka, saboda yadda ake ganin girmansa, maganarsa a bar sauraro ce cikin garin Makka. Shigansa musulunci zai sanya a samu adadi mai yawa da za su shiga musulunci. To wannan yasa suka yi dabara na yadda suka tura masa Abu Jahal, shi kuma ya kulla kaidi da makirci wadda da shi ya je ya ja hankalinsa. To nan jan hankalinsa da ya yi, kamar yadda mun yi bayaninsa a baya, ba bukata mu sake nana tashi, sai girman kai da izza da isa ya ɗebe shi. Wannan ya sa ya fara nazari da tunani na irin abin da zai fito da shi da ke kunshe da nuna cewar fa shi bai musulunta ba, kuma ba ya yarda da Al-Qur'ani ba ne, ba kuma ya yarda da manzon Allah ba ne, wanda muka karanta a ayoyin da suka gabata na cikin suratul Muddathir, yanda ya dinga nazari yana tunanin abubuwan da zai soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su, ya soki Al-Qur'ani da su. Hakan ya bayyana ga mutan Makka cewar ba wai ya musulunta bane, kuma ba wai ya yarda da Al-Qur'ani bane, ba wai ya yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bane. Duk tunaninsa da yayi, natijar da ya fita da ita kwaya ɗaya ce, shi ne faɗinsa in hadha illa sihrun yu'thar, ai wannan abin da Muhammadu yake zuwa da shi yana nufin Al-Qur'ani, ba komai ba ne face sihiri tsafi da ya je ya ɗauko a gurin waninsa aka koya masa. In hadha illa qawlul bashar, wannan ba komai ba ne face maganar ɗan adam. Allah ya mayar masa da martani, kamar yadda muka karanta a majalisin da ya gabata cewar sa uslihi saqar, Allah ya ce zan shigar da shi wutan saqar. To ayoyin da suka gabata duka martani ne Allah madaukakin sarki ya mayar wa Al-Walid bin Al-Mughira yayin da ya soki Al-Qur'ani kan cewar tsafi ne. To kaga wannan yana nuna yana sukan manzon Allah madami da tsafi. To sai kuma bayan mun karanta waɗancan ayoyi, sai muka sake karanta wasu ayoyi daban wanda duka a kansa aka saukar. Kenan ayoyin suratul Muddathir an saukar akan Al-Walid bin Al-Mughira dan mayar masa da martani yayin da yace Al-Qur'ani tsafi ne kuma maganar ɗan adam. Sannan ayoyin cikin suratul Nun su ma Allah madaukakin sarki duka yana mana bayanin siffofi ne na Al-Walid bin Al-Mughira, kuma yake tsawatarwa manzansa sallallahu alaihi wa sallama akan karya masa ɗa'a, karya masa biyayya. To siffofin da Allah madaukakin sarki ya ambata mana na wannan mutumi Al-Walid bin Al-Mughira sun kai siffofi guda tara a cikin suratul Nun. A majalisin da ya gabata mun fara karanta waɗannan siffofi ba mu kai ga gaci ba lokaci ya cin mana. Siffa ta farko, Allah ya ce wa annabi wa ma tuti kulla hallafin mahin, kar ka yi da'a ma duk mai yawan rantsuwa akan ƙarya, maƙaryaci mai yawan rantsuwa akan ƙarya shine kulla hallaf, hallaf mai yawan rantsuwa kan ƙarya, kar ka masa da'a. Kenan siffa ta farko. Daga cikin siffofin da Al-Walid ibn al-Mughira ya siffanta da su, akwai ƙarya kuma yayi rantsuwa akan ƙaryar, to annabi karya masa da'a. Sannan kuma a fahimci cewa wannan siffa ce daga cikin siffofinsa, zai yi ƙarya kuma ya zo yayi rantsuwa akan ta. Wannan siffarsa ta farko kenan, mun yi bayani akan ta a majalisin da ya gabata. Siffarsa ta biyu, Allah ya ce mahin, wala tuti kulla hallafin, sai ya ce mahin, makaskanci, wulakantacce, shi ne ma'anar mahin. Wannan ita ce siffarsa ta biyu da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da ita. Annabi kar ya yi ɗa'a wa duk mai yawaita rantsuwa kan ƙarya kuma wulakantacce, ƙasƙantacce. Wannan siffarsa ta biyu kenan. Sannan siffarsa ta uku, Allah ya ce hammazin, mutum ne wanda yake nune, mai zunɗe, mai yi da mutum, mai ƙasƙantar da mutane, ya taɓar da su, ya albanta su ta hanyar giba ko a aikace ko kuma da ishara. Wannan ɗabi'arsa ce, shine ma'anar hammazin, mai aibanta mutane, mai sukan mutane ta hanyar giba na mutane ko a aikace ko da ishara ko da fatan baka, shine ma'anar hammazin. Siffarsa ta uku kenan, ma'ana mai aibanta mutane ta hanyar cin namansu, ya kushe su, kushewar kuma in ma ko a aikace ko kuma da ishara. Wannan siffarsa ta uku kenan. Siffarsa ta hudu, wacce akan ta za mu tashi a wannan majalisi namu, shine faɗin Allah masha'in binamin, masha'in binamin. Wannan ita ce siffar Al-Walid ibn al-Mughira ta hudu. Mutum ne wanda yake masha'in, mai yawan yawo, binamin da annamimanci, ya ɗauki maganar wannan ya kai ma waccan taɓatanci, ya ɗau maganar waccan ya kai ma wannan taɓatanci, sai ya ɓata tsakanin wane da wane, ya ɓata tsakanin su wane da su wane, ya haifar da rashin fahimta tsakanin wane da wane, ya haifar da husuma tsakanin su wane da wane, da ƴan anguwa kaza da ƴan anguwa kaza, da ƴan gari kaza da ƴan gari kaza. Ya ɗauki aibin waɗancan, daga gurin waɗannan sai ya je mayar ma waɗancan, sannan ya ɗauko aibin waɗannan daga gurin waɗancan ya dawo da shi ma waɗannan, sai ya ɓata tsakanin waɗannan da waɗancan. Wannan ɗabi'arsa kenan, masha'in binamim, mai yawan yawo, mai yawan zagawa da annamimanci. Wannan siffar Al-Walid ibn al-Mughira ta hudu kenan. Kenan mutum ne wanda yake annamimi, mai haɗa husuma, mai haifar da saɓani tsakanin mutane, wanda ba ya so ko kaɗan ya ga ana zaman lafiya tsakanin al'umma, ya fi so ya ga ana faɗa, ana tashin hankali, ana ɗaga jijiyar wuya tsakanin wane da wane da su wane da su wane. Wannan ɗabi'a ce ta annamimi, kuma manya babba ce daga cikin manya-manyan siffofin Al-Walid ibn al-Mughira. Ta kenan siffa ce ta kafiri, tunda shi ɗin kafiri ne, bai halatta musulmi ya siffanta da ita ba. Siffa ce da mushriki ya siffanta da ita, Allah ya siffanta shi da ita a wannan ayoyi da muke karantawa. Sannan wanda ya zama ɗabi'arsa ita ce annamimanci, akwai azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin kabari da zai masa. Annamimi zai haɗu da fushin Ubangiji cikin kabari, sannan ranan gobe kiyama kuma ba zai shiga aljanna ba. Haka manzon Allah bayyana. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihin sa wanda aka samu daga Hudzaifah dan Yaman, Allah yarda da shi, yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata qattatun, annamimi ba zai shiga aljanna ba. A riwayar Muslim, la yadkhulul jannata namamun, annamimi ba zai shiga aljanna ba. Haka nan wanda yake hada husuma tsakanin mutane ta hanyar daukan aibu daga nan ya kai nan, daga can ya kai can, hakan ya haifar da rashin fahimta, ya haifar da sabani tsakanin abokai, tsakanin miji da mata, tsakanin abokan kasuwanci ko kuma colleagues, abokan karatu. To wannan annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba. Kaga kenan zai hadu da fushin Ubangiji ranar gobe kiyama. Shi yasa ba a so musulmi ya siffanta da wannan siffa ta annamimanci, saboda tana gadarwa mutum fushin Ubangiji ranar gobe kiyama, ta yadda za a hana shi shiga aljanna a tura shi wuta. Yana annamimanci na sa mutum ya shiga wuta. Sannan kuma gabanin tashin kiyama, in an sa shi kabarinsa, zai hadu da azaba ta kabari. Annamimanci na daga cikin sababin da ke jefa bawa cikin azaba ta kabari. Kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah yarda da shi da babansa, ya bayyana mana, wanda Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cikin sahihansu. Ibn Abbas yake bada labari cewar wata rana suna tafa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka huce makabartar mutan Madina Al-Baqi'ul Gharqat. Sai annabi ya tsaya jikin wasu kaburbura guda biyu, sai dauki tinkan dibino. Mun san tinkan dibino yadda sauran bishiyoyi suke da ganye, ita dibino nata ba ganye bane, ana kiran nata tinka saboda yana da karfi, sabanin ganye shi bashi da karfi, sannan yana da tsayi. Annabi sai ya dau tinkan dibino sai ya tsaga shi gida biyu danye, sai ya dasa rabi a wannan kabarin, dan rabin ya dasa shi a wannan kabarin, kaburbura guda biyu. Sai sahabbansa su Ibn Abbas da suke tare da shi, sai suka tambaye shi, meye hikimar da ta sa manzon Allah ya haka? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce, ma'abota waɗannan kaburbura guda biyu da kuka gani, da na ɗauki tinkan dibino na raba biyu, na dasa rabi a nan rabi a nan, innahu ma la yu'adzaban, ma'abotan kaburbura guda biyu na ana gana musu azaba yanzu haka, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa ma yu'adzabani fi kabirin, abin da yasa ake gana musu azaba ba wani abu bane mai wahala, inda sun ga dama za su kaurace masa, ma'ana ba babban abu bane da zai ce za a ce sun gagara bari, abu ne mai sauki, inda suna so za su iya barin sa, za su iya kaurace masa. Shine ma'anar wa ma yu'adzabani fi kabir, abin da yasa ake musu azaba ba babban abu bane da zai gagare su bari, inda sun ga dama abu ne mai sauki da za su iya barin sa. Waɗannan abubuwa ne waɗannan abubuwan da suka sanya ake musu azaba. Sai ce amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima, amma ɗaya daga cikin ma'abota kaburbura guda biyun nan ya kasance yana yawo da annamimanci, maganar batanci tsakanin mutane, wacce za ta haifar da sabani tsakanin mutum biyu ko sama da haka, wacce za ta haifar da gaba tsakanin al'umma wanda suke zaune lafiya, wanda akwai fahimta tsakaninsu. To shi ɗabi'arsa ita ce ya ɓata tsakaninsu ta hanyar ɗaukan magana wacce za ta ɓata ran, daga gurin wannan ya kai ma wannan, daga gun wannan ya kai ma wannan. To wannan ita ce ɗabi'arsa, yamshi bin namima. Wannan yasa ake masa wannan azaba ta kabari. Ta kenan yawo da annamimanci, maganganu da za su ɓata tsakanin mutane da suke zaune lafiya, wadda akwai fahimta tsakanin su na jefa mutun cikin azaba ta kabari. Yace wa ammal akhar, amma nabiyun kuma dalilin da yasa ake masa azaba cikin kabarin sa, fa kana la yastatiru min al-bawl, ya kasance bawa tsarkaka daga fitsari, yana fitsari zai ja wandansa ya saka ba tare da wajirawa gama diga gaba daya ba, nan da nan yana gaggawa yana ci da zuciya yana Allah Allah ya tashi, sai yayi tsarki ya ja wandansa ya sa ya kama hanyar sa ya tafi, yana hanyar sa ta tafiya sauran sai ya digo wanda bai gama fita ba, idan ya digo sai bata masa suturarsa. In alwala ne a wayi gari ba shi da cikakkiyar alwala, me yasa? Saboda tsarkin da yayi bai zama cikakken tsarki ba. La yastatiru min al-bawl, sai annabi ya ce la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa, akwai fatan a sassauta musu azabar da ake musu. Ma'abota kaburbura guda biyun nan, matukar waɗannan tinkan dibino da annabi ya dasa ɗaya a nan ɗaya a nan, matukar ba su bushe ba, kenan idan suka bushe za a ɗora daga inda aka tsaya, za a ci gaba da musu azaba. To kaga annamimanci mummunan abu ne wanda ba ɗabi'a ba ce ta musulmi, ba a so musulmi ya zamanto ya siffanta da ita. To wannan siffa ce daga cikin siffofin Al-Walid bin Al-Mughira ta hudu da Allah ya ambata mana a nan. A nan gurin mawalafin wannan littafi na Nurul Yaqin ya ce yanqulul ahaditha, yana ɗaukan maganganu lil ifsadi bainan nasi, don ya ɓata tsakanin mutane, shine ma'anar man masha'in binamin, mai yawan yawo da annamimanci ya zaga da maganganun ɓatanci na ɓata tsakani tsakanin mutane. Sai siffarsa ta biyar da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da ita, manna'in lil khairi, wannan siffarsa ta biyar kenan. Manna'in lil khairi, mutum ne wanda yake hana alheri. Me ake nufi da manna'in lil khairi, mutum mai hana alheri? Sun fassara wannan siffa ta fiskoki guda biyu malamai na tafsiri. Fiska ta farko suka ce duk wani abu da yake kansa na haƙƙi, mutum ne mai hana shi haƙƙin iyalansa, baya saukewa yadda ya kamata, to shine ma'anar manna'in lil khairi, mai hana haƙƙin da ya hau kansa na iyalansa, na ƴaƴansa, na danginsa, na makwabtansa, na abokan zamansa, na abokan hulɗarsa. Manna'in lil khairi, duk wani haƙƙi da ke kansa da ya zama tilas ya sauke na ƴaƴansa, matansa, iyayensa, danginsa, ƴan uwansa, makwabtansa, abokansa, abokan hulɗarsa, ba ya saukewa. Wannan siffarsa ta biyar ke. Fassara ta farko da malamai cikin malaman tafsiri suka yi ke, wato duk wani haƙƙi da yake wuyansa ba ya saukewa, shine ma'anar manna'in lil khairi, mai hana alkhairi, ma'ana mai kasa sauke ko kin sauke duk wani haƙƙi da yake wuyansa. Shine suka ce a nan za mu fahimci duk wanda ba ya sauke haƙƙin da ke wuyansa, nauyin da ya ɗoru a kansa, ba ya sauke wannan nauyi, to ya shiga ƙarƙashin wannan zargi da Ubangiji yake, kuma ya siffanta da siffa cikin siffofi da wannan mushriki ya siffanta da ita, shine Al-Walid bin Al-Mughira. Kenan za mu fahimci ba ɗabi'ar musulmi ba ce in sauke nauyin da ya rataya a kanka, haƙƙoƙin da suke wuyanka ka ƙi sauke su, to wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulmi. Saboda shi wannan da aka bayyana mana shi a nan cewa wannan na daga cikin siffofinsa ba musulmi ba ne, mushriki ne, kenan ɗabi'a ce ta kafirai ƙin sauke haƙƙi. Musulmi an san shi duk haƙƙin da ke wuyansa, duk nauyin da ya ɗoru a kansa, yana ƙoƙarin saukewa gwargwadon ikonsa, haƙƙoƙin iyalansa yana ƙoƙarin saukewa gwargwadon ikonsa, haƙƙoƙin matansa da ƴaƴansa da iyayensa da makwabtansa da abokan hulɗarsa duka yana saukewa gurgurdan iko. Fassara ta biyu wacce aka samu ta daga Ibn Abbas, ma'anar manna'il lil khair, mutum ne mai hana shiga musulunci, tunda musulunci alkhairi ne, to shi mai hana shiga musulunci zai hana iyayensa shiga musulunci, ya hana ƴaƴansa shiga musulunci, ya hana danginsa shiga musulunci, shine manna'il lil khair, mai yawan hana alkhairi, ma'ana yawan hana mutane su shiga musulunci waɗanda yake da fada a ji a kansu, wanda zai gaya musu su ji, to yana hana su shiga musulunci. Hakan cewa ƴaƴansa da matansa da danginsa, in ɗaya daga cikinku ya shiga addinin Muhammadu, to har abada ba zan amfanar da shi da sisin kwabo na ba, tunda mutum ne mai dukiya, yana da wadata, to sai yake tsawatar musu kan cewa duk wanda ya shiga addinin da Muhammadu ya zo da shi, to fa ba zai amfana da sisin kwabo na ba. Ina Allah ya ce, to daga cikin sifofinsa manna'il lil khair, mai hana alkhairi ne, ma'ana hana shiga addinin musulunci, saboda duk wanda ya shiga addinin musulunci ya shiga addini wanda yake tattare da dukkan alkhairi, duk wani alkhairi da ka sani na duniya da lahira yana cikin addinin musulunci. Yanzu wanda bai musulunta ba ya asara duniya da lahira, saboda ku duba babban misali mana, manya-manyan kasashen kafirai waɗanda duk wani abu na more rayuwa sun mallaka, to amma me zai sa ƴaƴan waɗannan kasashe su je suna rataye kawunansu? Me zai sa su je su harbi kawunansu su mutu su huta, ko kuma ana taro su je su buɗe wuta? Me yake haifar da wannan? Saboda sun rasa alkhairi, addinin musulunci. Za ka ga suna ta yawo suna neman farin ciki, duk abin da suka mallaka ba a samun musu da farin ciki, su tafi duniyar wata, su shiga cikin kogi, su shiga cikin daji, su shiga dai suna neman farin ciki, amma sun kasa samu, ashe sun bar farin cikin a addinin musulunci. Alkawarin duniya suna cikin addinin musulunci. Za ka ga musulmi ya wani bai ci ba, ya kwana bai ci ba, gidansa ba abin da za a ci, amma za ka ga ya kwanta bacci har da mai shari, hankalinsa a kwance, ya fito an yi sallah asuba da shi ya koma gida. Wani kuma zai dan samu tuwansa miyar kuka, ya ci hankalinsa a kwance, ya kwanta a bacci da safe ya ci dumame, kuma ya tafi nema hankalinsa a kwance, in ka gan shi ba shi da wata damuwa. Su kuma za ka ga zai ci abin da yake so, ya sha abin da yake so, ya kwana inda yake so, ya sa suturar da yake so, amma in ka gan shi yana cikin damuwa, in ka ga fiskarsa ba annuri, kana ganinsa yana cikin damuwa, yana ta zaba ina zai samu farin ciki, duk inda zai je kuma ba zai samu farin cikin ba. Kai kuma za ka ci gara da hankalinka kwance, ka je asuba ka dawo kana jin wani nishaɗi, wani farin ciki, wani annashuwa in ka dawo gida bayan ka je sallah asuba ka dawo. Watakil abin da ke aljihunka bai fi naira 100 ko 200, wani ma ba komai aljihunsa amma zai dawo gidansa da farin ciki. Me yasa? Saboda hasken addinin musulunci. To manna'il lil khair, shi wannan Al-Walid bin al-Mughira daga cikin siffofinsa mutum ne mai hana yawaita hana alkhairi. To duka waɗannan fassara guda biyu da malamai suka yi za su ɗabbaku a kansa, yana hana haƙoƙin da suka rataya a kansa, sannan kuma yana hana shiga addinin musulunci. Shi yasa Allah ya siffanta shi da wannan siffar ta manna'il lil khair. Siffa ta shida daga cikin jerin siffofin da Allah maɗaukakin sarki siffanta shi da su, mu'tadin, wannan siffarsa ta shida kenan. Menene ma'anar mu'tadin? Mutum ne ɗan ta'adda, mai ta'addanci, ta'addanci ta fiskoki guda biyu. Fuska ta farko, duk inda gaskiya take bawa karɓanta, wannan ta'addanci, in karɓan gaskiya ya tsallake gaskiya wa wuce, wannan shi ma ta'addanci. Sannan ta'addanci wa mutane, zaluntan mutane, ta'addanci wajen kin karɓan gaskiya ya tsallake gaskiya ya ƙetare ta, shi yasa aka ce mu'tadin, mai ta'addanci, ma'ana mai ƙetare gaskiya. sannan kuma ta'addanci akan mutane bayan Allah, nan haƙƙin Allah. Me ta'addanci ne bisa haƙƙin Allah, sannan me ta'addanci ne bisa haƙƙin bayan Allah? Ta ina ne ta'addanci a haƙƙin Allah? Gaskiya da ta zo gare shi ya tsallake ta, yake karɓa, ne ya yi ta'addanci a haƙƙin Allah, shi yasa aka kira shi da mu'tadin. Ta ina ya yi ta'addanci a haƙƙin mutane? Ta yanda yake zaluntar mutane, ya zalunce su a jininsu, ya kashe wanda yake so, ya soki wanda yake so, ya yi ganima wanda ya ga dama, musamman wanda ya ce ya shiga musulunci, sai ya soke shi, ya masa rauni, a ya ɗaure shi a cikin rana, a ɗauko ƙatoton dutse gungume mai ya sha rana ya gasu a ɗora masa a cikin sa, sai ya kafirta da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine Allah ya kira shi da mu'tadin, mai ta'addanci wa bayin Allah, ya zubar musu da jininsu, ya kwace musu dukiyarsu, ya keta musu mutuncinsu. Shine Allah ya kira shi da mu'tadin, mai ta'addanci wa mutane, ya yi ta'addanci wa Allah ta ƙin karɓan gaskiya, ya bauta wa Allah shi kaɗai, ya yi ta'addanci wa bayin Allah ta ɓangaren cin zarafinsu, ba bake da kan dukiyarsu, zubar da jininsu, jefa su cikin gwagwarmaya da wahala. Sa'annan kuma mai ta'addanci ta fuskan cin haram, ya bar halal ya ci haram. Wannan siffa ta shida kenan cikin jerin siffofin da Allah maɗaukakin sarki siffanta wannan mutum Al-Walid bin Al-Mughira da su. Sai siffa ta bakwai, Allah ya ce afim, mu'tadin afim, me ma'anar afim? Fajiri, me yawaita aikata zunubi, shine afim. Mu'tadin mai ta'addanci wa Allah da halittun Allah, sannan kuma afim, fajiri mai yawaita aikata aikin saƙo, aikin laifi, aikin zunubi. Zunubi wajen saɓa wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, babu wani zunubi da zai gitta ta gaban shi face ya aikata shi. Shine ma'anar afim, mai yawan aikata saƙo. Wannan siffarsa ta bakwai kenan. Sannan ba a so mutum ya zamanto mai yawaita aikata aikin saƙo, saboda zai iya jefa shi cikin fushin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya jefa Al-Walid bin Al-Mughira. Siffa ta takwas da ya siffanta da ita, Allah ya ce utullin, wannan siffarsa ta takwas kenan. Utullin, ma'anar utullin, ne mummunan ɗabi'a, ne mummunan hali. Duk wanda zai yi mu'amala da shi sai ya ce tir, duk wanda zai yi mu'amala da shi sai ya ce Allah hade, shi ne utullin, ne mummunan ɗabi'a, ne mummunan hali. Ga bala'inci, yana da bala'inci amma ba shi da hali, ba shi da kyakkyawan hali, shine ma'anar utullin. A nan gurin mawallafin wannan littafi ya ce ghalidun, mai tsaci, jafin, mai ƙeƙashashshiyar zuciya wajen mu'amala, ma'ana ba za ka taɓa samun sanyi daga gurinsa ba. Duk mu'amalar da zai yi da kai mu'amala ce ta kaushi, mu'amala ce ta zafi, mu'amala ce ta ɗaci, babu sanyi ko taushi ko sauƙi daga gurinsa. Wannan siffa ce daga cikin siffofin da Al-Walid bin Al-Mughira ya siffanta da su wanda ya yi karo da karantarwa musulunci. Musulunci ya kwaɗaitar mutum ya zamanto mai kyakkyawan ɗabi'a, mai kyakkyawan hali, kar ya zama mai kaushi, kar ya zama mai zafi, kar ya zama mai tsanani wajen mu'amala da mutane. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli, da ka zama mai zafi, mai ƙeƙashashshiyar zuciya, lam faddu min hawli, waɗannan sahabban naka duk da sun tarwatse daga gare ka, da ka zama mai zafi, mai ɗacin rai, duk da sun tarwatse daga gare ka. Kuma haka al'amarin yake, idan mutun ya zama mai zafi zaka ga mutane na taka masa nesa nesa kuma ana koran hulda ta hada shi da shi amma idan mutun ya zama mai sanyi ya zama mai sauki kowa yana sha'awar yayi hulda da shi in mu'amala ta hada ka da shi baka tsoro amma idan mai zafin rai ne mu'amala ta hada ka da shi kana tunanin me zai je yanzu kowa a ƙarshen mu'amala za ta kasance to wannan ɗabi'a ce ko siffa ce daga cikin siffofin al-walid bin al-mugira da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da ita sai siffa ta tara ta ƙarshe ya ce ba'da zalika zanin utullin ba'da zalika zanin utullin shine mai kaushi kuma mai yawanci ga bala'in ci amma kuma mai ɗacin rai Allah sai ya ce ba'da zalika tare da haka tare da kaushin mu'amala zafi wajen mu'amala zanin shi din zanin ne me ma'anar zanin mutum ne wanda ya shahara da sharri zanin malamai na tafsiri sun ba wannan kalmar ta zanin fasara guda biyar cewa shi ne mummunan ɗabi'a ne ba shi da ɗabi'a kyakkyawa tare da hakan zanin me ma'anar zanin mutum ne wanda ya shahara da sharri wanda a cikin mutane aka san shi da sharri kowa ya kama sunansa an san masharranci ne shi ne ma'anar zanin mai kaushi ne wajen ɗabi'a da mu'amala da zamantakewa tare da hakan kuma ya shahara da sharri shi ne ma'anar utullin ba'da zalika zanin mai kaushi ne wajen mu'amala mai mummunar ɗabi'a ne mai mummunan hali ne ba shi da kyakkyawar ɗabi'a wajen mu'amala da mutane tare da hakan zanin ya shahara da sharri cikin mutane kowa ya san shi da sharri sharrinsa ya fito ɓaro ya fito bainal jama'a kowa ya san sharrinsa in an kama sunansa a ce wani cak ɗauke nan kowa ya san shi da sharri ya shahara da sharri to ba a so musulmi ya zama ya siffanta da ɗabi'a irin wannan kar ka zama a duk sanda aka kama sunanka kowa zai tofa albarkacin bakinsa saboda sharrinka wannan ɗabi'a ce ta al-walid bin al-mugira da Allah ya siffanta shi da ita a cikin al-qur'ani fassara ta biyu da malamai na tafsiri wasu daga cikinsu suka yi makalmar zanin suka ce ana kiransa ɗan zina ɗan shege ne utullin ba'da zalika zanin mai mummunan ɗabi'a ne tare da haka kuma ɗan shege ne ma'ana ba shi da uba ba a san babansa ba ɗan shege to yanzu ɗan shege me laifinsa ba haka Bahaushe yake cewa ba ai ɗan shege ake kiran wanda ba shi da uba ko to shi yana da laifi ɗan shege yana da laifi cikin shege ba ana cewa ta yi cikin shege ba in mace ta yi ciki ba miji sai a ce ta yi cikin shege idan an haife shi sai a ce shege ne ba shi da uba to waye mai laifi iyayen ne masu laifi to amma a nan gurin me yasa aka siffanta shi da wannan siffar idan shi ma ya bi gatin iyayen shikenan in shi ma ya bi gatin iyayen bayan an haife shi ba shi da uba kuma ya taso ya amsa sunan shegen ma'ana ya zama mutumin banza to kaga ai za a zarge shi amma ya zama mutumin kirki ka ai ba shi da laifi su wa masu laifi iyayensa shi kan har agun Allah wala tazuru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukan laifin wata rai saboda haka shi ba zai dau laifin ubansa da uwarsa ba shi kubutacce ne gurin ubangiji subhanahu wataala to shi ne ake bayani a nan ba ma dalilin da zai sa ka ga irin wannan sun taso fandararru ba mai musu tarbiyya ne saboda ya taso a layi ba a san babansa ba balle ya masa tarbiyya ya sa shi makaranta na addini da na boko ya zama mutum sosai kammalalle sai ya taso ya zama annoba cikin al'umma ya san an samu ɗan shege yi kokari ka ɗauke shi dan a rage miyagun iri cikin al'umma, ka bashi tarbiya, ka bashi ilimi, sai kaga an rage miyagu cikin anguwa da gari. Kaman aka basu alayi sai su zo su zama muku annoba, kuma sai su zo irin su ne za su zo su bata ƴaƴanku. Kuna tafa itashin ba wa ƴaƴanku tarbiya, kuna kokarin ba su ilimi, ku reni kwakwalwarsu da tunaninsu, su kuma a can suna rusa abin da kuka yi. Za ka yi shekara da shekaru kana gina kwakwalwar ɗanka, ka gina masa ɗabi'unsa, ka gyara masa halayyarsa, shi kuma a sati guda duka zai rusa. Kaga kenan barinsu cikin al'umma ba tare da an ɗauki ɗawainiyarsu, an kula da su ba, kamar al'umma na cutar da kanta ne, saboda su ne daga baya su zo su rusa ginin da kuka yi. To a nan gurin fassarar da malamai na tafsiri na biyu suka yi ma wannan kalmar tazanin, shi ne ɗan shege, ma'ana shi wannan wani ginin mugira ba shi da uba, ba a san ubansa ba, mahaifiyarsa cikin shege ta yi cikinsa ta haife shi ba shi da uba, shi ne ma'anar utullin ba da zalika zanin, me kashi ne wajen mu'amala tare da haka kuma ba a san ubansa ba, shege ne shi Walid bin al-Mughira. Ibn Abbas fassara ta uku da yayi yace duk da rashin mu'amalarsa, duk da rashin hali kyakkyawa gare shi, ana jingina shi zuwa ga Qurayshawa, amma ba ya daga cikin Qurayshawa, saboda shi ba a san ubansa ba. Yanzu idan Bakurashe ne za a iya cewa ai dan wane ne, jikan wane, jikan wane Bakurashe, to shi fa ba a san ma ubansa ba, kawai dai ana danganta shi zuwa ga Qurayshawa ne, shi ne zanin, ma'ana ba a san ubansa ba. Murratan Hamdani, ɗaya daga cikin malaman tafsiri, ya ce ubansa bai jingina shi zuwa gare shi ba sai bayan shekaru 18. An haife shi da shekaru 18 bai san waye ubansa ba, sai mai kai shekaru 18 sai ubansa ya ce ɗana ne. A nan ne ake ce masa Walid bin al-Mughira, shi Mughiran da ba a san shi ba, ba a san shi ne ubansa ba, shi da an san uwarsa tun da ita ta haife shi, amma ya ubansa ba a san ubansa ba, har sai da ya kai shekara 18 sai Mughira ya fito ya ce ɗana ne. To shi ne Allah yake mai da martani a nan cewa to ai shi kan ma ya sifanta da siffa iri kaza, saboda haka me zai saka masa ɗa'a? Ba a can farko Allah ya ce wala tuqi kullu hallafin mahin ba, kar ka yi ɗa'a wa duk mai yawan rantsuwa wulaƙantacce. Daga cikin siffofin da ya siffanta da shi da su akwai zanin, shi ba a san ubansa ba, cikin shege uwarsa ta yi, sai da ya kai shekaru 18 ubansa ya ce ɗana ne. To a nan Allah yana hana manzansa sallallahu alaihi wasallama kar ya masa ɗa'a, saboda duk wata mummunan siffa ya siffanta da ita, ga su siffofi har guda tara duk ya siffanta da su. Akwai fassara da aka samu ta hudu ga wannan kalma ta zanim, wacce Ikrima shi ya hakaito ta daga Ibn Abbas, Allah yarda da shi da babansa gaba ɗaya. Shehar zanim ɗin nan, asalin kalmar zanim, akwai wasu fatu guda biyu da za ka ga suna reto a wuyan akuya, ko akuya ko tinkiya, ba shi yana cewa laya ko, kamar laya ake faɗi, ko akwai wani suna banda laya, na'am, laya ake cewa. Za ga wasu 'yan fata ƙananu haka a wuya akuya, ko kuma tinkiya, suna yawo, to Balarabe yana kiransu da zanin. To shi Walid bin al-Mughira yana da irin wannan a wuyansa. To shi ne a nan Allah yake siffanta shi da wannan abun da ke reto a wuyansa, irin na akuya ko irin na tinkiya. Allah ya ce utullin ba'da zalika zanin, utullin mutum ne mai mummunan ɗabi'a ba'da zalika, tare da hakan zanin yana da wasu 'yan tsoka guda biyu a wuyansa da suke reto, ko wasu 'yan fatu guda biyu da suke reto a wuyansa. Kenan halittarsa ma ba kammalalliya ba ce, ba shi da kyakkyawar halitta. Mun gane bayani, wato yana da fatu guda biyu da suke yawo a wuyansa, kamar yadda na akuya suke yawo in tana gudu. to shi ma haka nasa suke yawo. Ba da zalika tare da rashin kyan halinsa, rashin kyakkyawan ɗabi'arsa zanin, in ka kalli halittarsa ma ba ta da daɗin gani, saboda wuyansa akwai wasu ƴan kwatu da suke yawo irin na akuya, wanda Bahaushe yake kira laya. Wannan fassara ta hudu kenan da aka samo daga gurin magabata. Fassara ta ƙarshe ta biyar, cewa zanin, kalmar zanin, abinda ake nufi da zanin, mutum ne wanda aka san shi da sharri. Utullin ba'da zalika, mutum ne mai mummunan hali tare da hakan an san shi da sharri, zanin. Dukkan waɗannan siffofi guda tara da Allah maɗaukacin sarki ya siffanta wannan mutumi da su, Al-Walid bin al-Mughira, sun tabbata gare shi. Allah maɗaukacin sarki ya ce, an kana zamanin wa banin, an kana zamanin wa banin, saboda ya kasance ma abocin dukiya da ƴaƴa yake sa shi girman kai. Kaganzu an jero mana siffofinsa guda tara. Bayan an gama jero mana siffofinsa guda tara, to sai Allah yake mayar masa da martani, me ya ɗebe shi ya sa shi girman kai? Ai, girman kai ne ya hana shi ya karɓi Alƙur'ani, amma zuciyarsa ta nitsu da cewa Alƙur'ani gaskiya ne, zuciyarsa ta nitsu da cewa Alƙur'ani maganar Ubangiji ne, magana ce ta Ubangiji, ba ta ɗan adam ba, ba ta aljan ba. To amma tunda zuciyar ta nitsu, me ya hana shi ya karɓa girman kai? Me ya gadar masa da girman kai? An kana zamalin wa bani, saboda ya kasance ma abocin dukiya da kuma ƴaƴa. Sau tari da dama dukiya kan sa mutum girman kai, ya ji cewa ya kai, ya isa, shi ne, in ba shi ba kowa ma ba koma ba, kowa ba kowa ba ne in ba shi ba. Sannan kuma wannan sai sa na ganin kansa a sama, sauran mutane na ganinsa a ƙasa. Wannan ɗabi'a ce ta girman kai. To shi ma abin da ya sa shi girman kai, an kana zamanin, saboda ya kasance ma abocin dukiya, wa banin, kuma yana da ƴaƴa masu tarin yawa. Allah ya bashi dukiya mai yawa, Allah ya bashi ƴaƴa mai yawa, waɗannan suka sanya shi girman kai, wanda ya hana shi karɓar gaskiya. In ba amince ba, a majalisin da ya gabata ko wanda ya gabace shi, mun bayyana ma'anar girman kai, wanda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da sahabin annabi ya ce, ya Rasulallah, ni mutum ne da nake so in ci abu mai kyau, in sha abu mai kyau, in sa sutura mai kyau, shin wannan ma yana daga cikin girman kai? Annabi ya ce masa, a wannan ba girman kai ba ne, Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau. Kamar yadda kake son ka ci abu mai kyau, ka sha abu mai kyau, ka sa sutura mai kyau, Allah ma yana son haka. Abin da ake nufi da girman kai, batarun nasi wa ghamtul haqqi, rena mutane da mayar da gaskiya, in karbar gaskiya. Wannan shi ake nufi da girman kai. To shi kaga yana da dukiya da ta sa shi girman kai, wannan ya hana shi ya karbi gaskiya. Nan ya ce ya karbi gaskiya, dukiyar kuma da yake da ita ta sa yana jin cewa shi maɗaukaki ne, mutane makaskanta ne. Kaga duka siffofi guda biyu, da in mutum ya siffanta da su, ko ya siffanta da ɗaya daga cikinsu, ya haɗu da girman kai, shi ya siffanta da duka biyu. Gaskiyar nan ta bayyana gare shi, yake ya karɓe ta. Kaga wannan alama ce ta girman kai. Sannan yana ganin kansa a sama, yana ganin mutane a ƙasa, wannan alama ce ta girman kai, ma'ana rena mutane. Shine Allah ana yace, an kana zamalin, saboda ya kasance ma abocin dukiya, wa banin, da ƴaƴa shi ya sanya shi girman kai wajen kin karɓar gaskiya. Fassara ta biyu da wasu malamai suka yi na tafsiri, an kana zamalin wa banin, dan ya kasance ma abocin dukiya da ƴaƴa ne zaka masa da'a? Can ba Allah ya ce, wala tuti'il tuti kullu hallafin mahin ba, kar kai da'a, kar kai biyayya ga duk mai yawaita rantsuwa kan ƙarya. Yanzu zaka masa biyayya ne, zaka masa da'a ne, an kana zamalin wa banin, dan ya kasance ma abocin dukiya da ƴaƴa, yasa zaka masa da'a. Kenan an samu fassara guda biyu. Fassara ta farko, me yasa shi girman kai, saboda yana da dukiya yana da ƴaƴa. Fassara ta biyu suka ce a'a, me yasa aka hana ka masa da'a? Shin yanzu zaka masa da'a ne dan yana da dukiya da ƴaƴa? An kana zamalin wa banin idza tutla alayhi ayatuna kana asatirul awwalin. Akwai fassara ta uku, suka ce dan ya kasance ma abocin dukiya da ƴaƴa ne, shine idan ana karanta masa ayoyinmu sai ce wannan tatsuniyoyin farko ne. Kenan wannan an kana zamanin wa banin, malamai sun masa fassara guda uku na tafsiri. Fassara ta farko, me ya hana Al-Walid bin al-Mughira karban gaskiyar da manzon Allah ya zo da ita, tare da cewa ya san gaskiya ne an kana zamanin wa banin, saboda yana da dukiya da ƴaƴa. Wannan ya sa shi ɗagawa, ya sa shi girman kai, ya ƙi karban abin da manzon Allah ya zo da shi. Fassara ta farko kenan. Fassara ta biyu, can a farkon ayoyin gabanin a zubo siffofin Walid bin al-Mughira, Allah ya gargaɗi manzansa cewa wa la tuti kulli hallafin mahin, kar kai da'a wa duk mai yawaita rantsuwa kan ƙarya, sai ya zubo siffofinsa. A ƙarshe sai Allah ya ce an kana zamalin wa banin, shin yanzu za ka masa da'a ne dan ya kasance yana da dukiya da ƴaƴa? Kenan an kana zamanin wa banin ɗin nan zai koma ga tsawatarwar da ake yi wa annabi, cewa kar karya da'a wa Walid bin al-Mughira, shin yanzu zai masa da'a ne an kana zamanin wa banin dan ya kasance ma abocin dukiya da ƴaƴa? Fassara ta uku kuma, suka ce wannan an kana zamanin wa banin yana da alaka da bayanin da ya biyo bayansa na idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Allah ya ce an kana zamanin wa banin dan ya kasance ma abocin dukiya da ƴaƴa, shine idza tutla alaihi, in ana karanta masa ayatuna ayoyin mu qala asatirul awwali, sai ce wannan ai tatsuniyoyin farko ne. Mun gane fassara guda uku, wannan fassara ta ƙarshe sun alakantar da an kana zamanin wa banin da kuma idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwali, saboda yana da dukiya mai ƴaƴa, shi yasa in ana karanta masa ayoyinmu sai na cewa ya wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko. Allah a ƙarshe sai ya ce sanasimuhu alal khurtum, wannan shine sakamakonsa a duniya kafin ya je haɗu da sakamakon lahira. Me ma'anar sanasimuhu alal khurtum? Ma'anar sanasimuhu alal khurtum, Allah ya ce za mu masa alama a hancinsa. In ji Ibn Abbas, ma'anar sanasimuhu alal khurtum, za a alamata masa hancinsa ta yadda za a farka hancin, a masa alama duk inda aka gan shi a gane shi, a ɓata masa halittarsa. Ka san ta inda ake gane kyan mutum ta fiska ne, kuma fiskan ma ba ya hanci, sai ka ji ana hanci har baka. To shi a nan gurin Allah maɗaukacin sarki, uƙubar da zai masa ta duniya gabanin ya je ya haɗu da ta lahira, za a ɓata masa halittarsa. Ta yaya za a ɓata masa halittarsa? A farka masa hancinsa, ya wani gari ba shi da daɗin gani. Ibn Abbas ya ce kuma hakan ya faru da shi, saboda wa'innan ayoyi an saukar da su a Makkah. Da Allah ya ce sanasimuhu alal khurtum, za mu masa alama a kan hancinsa, a ɓata masa halittarsa ta ɓangaren farka masa hancinsa, a wani gari duk wanda ya gan shi ba zai so ya ƙara kallonsa ba, saboda ba shi da daɗin gani. To wannan ya faru ne a Makka sanda aka saukar da ayoyin, amma kuma abun sai bayan annabi ya yi hijira. Wannan uqubar da Allah ya ce sanasimu alal khurtum, za mu farka masa hancinsa, masa alama kan hancinsa, ya faru bayan annabi ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina. Yaushe ya faru? Da aka fita yakin Badar. Da aka je yakin Badar, mun san an kashe da yawa daga cikin manya-manyan mushrikai na Makka. To shi Al-Walid bin al-Mughira, Allah sai ya cika alkawarinsa da ya yi cewa zai fata masa halittarsa ta hanyar farka hancinsa sai aka waye gari a yakin da aka yi a Badar an farka masa hancinsa sai ya zama mai farkakken hanci idan yana tafiya sai ya sa hannu ya rufe hancin ba ya ko a gani kaga Allah kenan Allah in yace zai yi abu zai aikata gashi kuma an aikata haka ya rayu a wulakance duk inda yaje ko duk wanda ya hada fuska da shi sai ya kauda kai ba shi da dadin gani shi kuma sai ya rufe hancin sai zama galibi yana cikin gida ba ya san fita saboda me saboda yana da barkakken hanci an barka hancin a yakin Badar halitta ai Allah ne ya bashi don ya ga dama ba sai ya kwace duk wani abu da ya bashi ba wanda yake gadara da shi to shine Allah ya ce sanasimuhu alal khurtub zamu masa alama akan hancinsa ta hanyar barka hanci din a waye gari duk abin da yake tinkaho da shi na kyau na dukiya na yaya da Allah sai ya kwace kayansa tunda Allah ne ya bashi ai ba shi ya ba kansa ba wannan fassara ta farko da aka samu daga Ibn Abbas Allah ya da shi da babansa Imam Qatada shi kuma fassarar da yayi wannan aya nasa nasimuhu alal khurtum yace wannan ba a duniya bane a lahira cewa da Allah ya sanasimuhu alal khurtum zamu masa alama a hancin sa ranan gobe kiyama duk wanda ya ganshi ranan gobe kiyama zai gane shi gashi mu dai ba mu san Walid bin al-Mughira ba to amma ranan kiyama muna ganin wani zamu ce a ga Walid can dama Allah ya ce zai masa alama a hancin sa kowa zai gane shi mutanen farko da na karshe duk za su gane shi mutanen Annabi Musa mutanen Annabi Isa gashi dai sun zo kafin Walid ya zo to amma in sun ga Walid bin al-Mughira ranan gobe kiyama za su gane shi saboda Allah ya ce zai masa alama a hancin sa kowa ya ganshi ya gane shi tun daga kan Annabi Adam alaihi salam har na karshen al'umma Annabi duk wanda ya ganshi zai iya gane shi saboda alamar da za a masa ranan gobe kiyama akan hancinsa wannan fassara ta biyu kenan kaga fassara ta farko ya nuna a duniya ne kuma hakan ma ya faru fassara ta biyu ya nuna a lahira ne za a masa alamar a hancin nasa ta yadda duk wanda zai ganshi kowa san shi ko bai san shi ba zai gane shi ya ce wannan Walid bin al-Mughira ne sai fassara ta hudu da aka samo daga wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce sanasimuhu alal khurtum da Allah ke bayani anan za a masa alama akan hancin sa ma'ana a fuskarsa an kira hanci saboda a fuska yake amma ba wai iya hancin za a masa alama ba duka fuskar ce za a maida fuskar ta zama bakakirin ranar gobe kiyama za ka ganshi da bakar fuska gashi dai balarabe ne jan fata amma ranar gobe kiyama mu dinnan duk zaka gan mu kaman tsada jajaye amma shi kuma za ka ganshi baki kirin kaman gawayi ba shi da dadin gani wannan alama ce kuma cikin alamomin yan wuta za su zo da bakaken fuskoki to haka Walid bin al-Mughira zai tashi ranan gobe kiyama Allah ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar tashin kiyama wasu fuskoki za su yi haske fariqan sune fuskokin mu'minai Allah sa muna ciki wa taswaddu wujuh wasu fuskoki kuma za su yi bakake irin kaman gawayi sune fuskokin mushrikai da kafirai da munafukai Allah tsiratar da mu Allah ya ce fa ammal ladina biyaddu wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun amma waɗanda fuskokin su suka yi farare kan suna cikin rahamar Allah cikin ta kuma za su dawwama ma'ana cikin aljanna to shi al-Walid bin al-Mughira fadin Allah sanasimu alal khurtum wasu malamai suka ce khurtum da ake nufi fuskar sa gaba ɗaya za a maida ita ta zaman to bakakirin ranar gobe kiyama fassara ta ƙarshe da wasu daga cikin malamai suka yi cewa sanasimu alal khurtum abinda Allah yake nufi Allah zai fito da al'amarinsa ƙarara zai bayyana al'amarinsa ƙarara wa mutane har kowa ya gane shi ya gane matsiyaci ne makaskanci ne makaryaci ne Allah sai ya fallasa shi sai ya tona asirinsa sai ya masa tonan silili shine ma'anar sanasimuhu alal khurtum Ibn Jarir al-Tabari ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri ya ce wannan fassara duka za su iya ɗabbaƙuwa akan Walid bin al-Mughira duk za a iya ɗaukan fassarar wannan ayar ta sanasimu alal khurtum za a iya fassara ta cewar a duniya Allah zai ɓata masa halittarsa za a farka masa hancinsa kuma hakan ya faru a yakin Badar sannan ranar gobe kiyama za a masa alama a hancinsa ta yadda duk wanda ya ganshi zai gane shine Walid bin al-Mughira wanda ya ce alqur'anin nan da aka saukar wa manzon Allah tsafi ne duk wanda ya ganshi zai gane shi sannan kuma zai zo da bakar fuska kamar yadda sauran ƴan wuta za su zo da bakar fuska kamar yadda Allah madaukakin sarki ba mu labari cikin alqur'ani yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh sannan kuma Allah zai tona asirin sa zai fallasa shi duka waɗannan abubuwa guda hudu sun faru kuma wanda ba sai nan gaba ba su faru ga Walid bin al-Mughira kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari ya bayyana cikin tafsirin sa kenan duka fasara nan da aka yi za su dabbaku akan Walid bin al-Mughira na uqubar da Allah ya ce zai masa na fadin sa sanasumuhu alal khurtum to waɗannan ayoyi da muka karanta waɗanda Allah ya zubo mana siffofi munana na Al-Walid bin al-Mughira sakamakon cewa da ya Al-Qur'ani tsafi ne koyo shi annabi yaje dauko shi yaje yayi sai Allah ya siffanta shi da waɗannan siffofi guda tara sannan a ƙarshe kuma ya nuna mana irin ukubar da zai masa a nan duniya da kuma wacce zai masa ranar gobe kiyama kaga wannan kaman jan kunne ne madu wani wanda zai aibanta alqur'ani ko ya kusha alqur'ani ko ya fito na fito da alqur'ani cewa irin makomar Walid bin al-Mughira shi ma za ta iya zama makomarsa saboda qur'anin nan magana ubangiji ne subhanahu wataala duk wanda yace zai fito na fito da alqur'ani ba zai yi nasara ba zai tabi zai yi asara a duniya da lahira gaba daya to akwai wasu daga cikin darussa da zamu dauka bayan wannan da muka ambata karkashin waɗannan ayoyi da muka karanta lokaci ba zai bamu dama ba zamu dasa aya anan har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته